أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمكن يقول جيجنا واسنت بدك الله سبحانه وتعالى Allah ne kowa ne komi wanda cikin ikon sa da amince wasa da kadarta wasa ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar Alhamis da ran Juma'a wanda yake ne da uku ga watan Al-Muharram hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1448 mun shiga sabuwar shekara ta musulunci da shine ya dace ma 18 ga watan 6 miladiya ta 2026 domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi na Bulughul Maram na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Allah subhanahu wa ta'ala ya ji bai shi da wannan idan ban manta ba shine darasin mu na 16 a cikin wannan littafi da ba manta ba muna cikin babe kitabu taqara littafin da yake koro mana hadisai wanda suka zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke bayani akan hukuncen tahara hukuncen sarki wanda muna cikin babe na qada'il haja baban da yake kawo mana hadisai wanda suke bayani game da abin da ya shafi biyan bukata da darasi na ƙarshe mun gani hadisan da malam ya kawo mana a baban irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu wato lalluba wanda dukkan mutumin da yazo zai biya bukatar shi wato zai ladabci da wannan lalluba wanda tun farko mun gani hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai shiga wato magewaya zai yana hudda zoban shi da duka mun gani hadisi ne wanda yake da illa amma dai mi muke dauka shine bai dacewa mutum musulmi ya shiga bayan gari ya shiga magewaya dauke da wani abu wanda yake rubuce da sunan Allah subhanahu wataala wanda takarda tana da sunan Allah ko kuma dan Qur'ani wanda yake kan karani wanda mutum yake sa aljihu to irin wannan bai dacewa ka shiga da su magewaya ko kuma wata rigarka ko wani abu wanda yake tattare da kai da sunan Allah wannan bai dacewa mutum ya shiga da shi magewaya abinda zai shine ya aike shi har ya hudo daga magewaya idan kuma yana tsoron irin dushi biblik ne kada yaje ya aike shi kuma ya zamanto bai isko shi ba idan ya hudo kina wannan malamai suka ce akan darura zai iya shiga da shi idan mun ga wannan hadisi da kuma hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a idan zai shiga magewaya wata addu'a ce ake yi idan za a shiga magewaya aha wani mun yi wata cikin yara san addu'a ce wata duk ta yara ɗan Islamiya a hamba ce ta aha addu'a da ake yi in za a shiga banɗaki in za a shiga dush addu'a da ake yi ko kawai haka kake shiga to idan za a shiga dushi akwai addu'a da ake yi zaka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith za mu zo kuma mu ga hadisin da idan kawo to kuma me ake cewa yana daga cikin makaranta ana koya musu irin wannan addu'a wani yaro shi sai da ya shiga ban ɗakin ma yana bayan gari yake ta Allahumma inni a'udhu bika Allah subhanahu wa ta'ala ya dade mu da wannan hadisi shi ma ya gabata da kuma hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an sake cewa ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai je bayan gari zai je ya biya bukatar shi yana da yin mushi da ruwa wanda yake nuna mana cewa idan ka yi wato biya bukatarka zakka tsaftata da mene shine ka tsaftata da ruwa zan muka kuma hadisin da zai zo ya nuna mana cewa zakka iya yi da wato dutsi ko wani abu makamancin haka hadisi na karshe da muka gani shine hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana gargadi da mu ji tsoron wasu ababe guda biyu wanda suke janyo wa'azi ne ma mutum wasu ababe ne muka ce suke janyo wa'azi ne ma mutum aha kaje gari bayan gari a ina wurin da mutane suke zama ga wasu nan suna fada su anan suke zama karkashin wani icce kofar gida kai ya zamanto dare yayi dare ka tashi kana so kai bayan gari kaje inda suke zaman nan ka musu bayan gari ko kuma cikin daji inuwa ce ga ta nan mutane idan sun zo nan zasu zauna su huta kai ka zo wajen wannan ka zauna kai bayan gari ko ka musu hakko tsari ma duka saboda wajen zai yi zarni zaka samu su dauna zaka samu su danti idan suka zo duk wanda ya zo zai ce wanda ya wannan abu mene Allah ya tsine mishi to manzon Allah ya ce to ka ji tsoron wannan abin da zai janyo ma a tsine ma saboda kuma idan aka tsine ma zaka tsine Allah subhanahu wataala ya kare wanda mun gani bayani wannan bai takaita ba akan sai suka yi bayan gari a wurare wanda suke na zama hatta ka je ka zuba ma mutane wata shara wani datti wani gwalalo wani abubuwa na kasanta inda suke zama suna hutawa inda suke tafiya ko kuma wani abu makamancin haka duka wannan bai dace ba saboda duk wanda ya zo ya ga wannan abu ran shi zai bace idan ya yi maka addu'a kuma Allah subhanahu wataala zai karba saboda ka zalunce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce game da abin da ya shafi addu'a addu'a ta wanda aka zalunta ba ta da shamaki tsakankaninta da Allah Allah ya ce idan wanda aka zalunce shi yayi addu'a ya ce Allah ya isa akan zaluncin da aka mashi wannan direct take zuwa wajen Allah Allah ya ce wallahi sai na taimaka mashi ko da bayan wani lokaci ban taba guwa kasa shi yasa mutum ya ji tsoron zalunci ko mun karancin zalunci kada ka fuskar ka zalunci wani Allah da ganin ta yi ni haramtu zulma ala nafsi waj'altu bainakum muharrama fala tadhalimu Allah ya ce ni na haramta ma kaina zalunci a karan kaina in zalunci wani Allah ya ce ya haramta ma kanshi sannan kuma ya sanya mana zalunci a tsakankanin mu haramun ne kada wani ya zalunci wani to wannan duk yana daga cikin abubuwa wanda bayanin ya gabata a kansu yau da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala kenan za mu tashi hadisin da ke biyowa bayan shi malai yake cewa an Jabir radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza tawawwa ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhumā an ṣāḥibihi wa lā yataḥaddathā fa inna Allāha yamkutu 'alā dhālika rawahu wa ṣaḥḥahu ibn Sakan wa ibn al-Qattan wa huwa ma'lūm wa to wannan hadisi riwaya daga Jabir dan Abdullah radda Allah ta tabbata daga gare shi Jabir yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mahaikin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza tawawwata rajulani idan mutane guda biyu suka je za su yi biya bukatar su za su yi bayan gari mutum biyu ne kuka je za ku biya bukatar to manzo Allah ya ce falyatawara kullu wahidin minhuma sahibi to ya zamanto kowanne daga cikin ku ya zamanto ya je ya sitirje ya rabu ya koma gehe ya koye game da idan dan uwan shi kada ya zamanto ku zo fas kuna kowa yana biyan bukata kuna kallon juna ko kuma wannan yana kallon wani yana kallon wani kaza a zuwa yi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kowa ya shi ya sitirje ya rabu ya koye al'aura shi game da wani dan uwan shi yace wala ya tahaddatha haka kuma kada ku ringa yi hira kada ya zama to dan kuna tare kun mu da wancan daji za ku je ku biya bukata kai kana wannan gehe shi yana wannan gehe kuna biyan bukata kuma kuna hira kuna kallon juna manzo Allah yace yace fa inna Allaha yamqutu ala dhalik saboda ubangiji subhanahu wataala yana yin hukuma ko yana kin wato wannan abin da zan ku aikata duk da wannan hadisi malamai suka ce hadisi ne wanda yake da rauni amma dai idan muka dawo akan musulunci al-lamari ne, abu ne wanda yake wajibi ga dukkan mutum ya sirce al-aurar. Haramun ne ka bari wani ya ga al-aurar ka in ba wanda take matarka ba ko kuma wanda take baiwarka. Wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi al-aurar, wa zai gani wane ne ba ya gani ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ihfaz awrataka, ka kiyaye al-aurata illa bi zawji, sai dai matarka au ma malakati yaminu ko kuma abin da hannunka ta mallaka, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce ka kiyaye al-aurata, kada wani ya gani al-aurata sai wanda take matarka ko kuma wanda kan hannunka ya mallaka. To kaga ne ashe kina haramun ne ka je zaka biya bukata kuje tare da wani yana kallon ka yana kana kallon shi, bar ma kuna yin gira, to duka wannan bai dace ba. Idan zaka je ka biya bukata ka koko nore kuyi nesa da nesa kuje ku boye. Mun gani a karatu na baya cewa Abdullahi dan Umar yadda Allah ya tabbata a gare shi wajen kilo uku kilo biyar yake yi idan zai je ya biya bukata. Shi so ake kaje ka boye ka faku, kada ya zamanto mutane su ringa ganin ka lokacin da ka kasance kana biyan bukatar ka. To kenan ka gani wannan hadisin dai yana nuna mana hali ne akan mutum ya zamanto ya bude al-aurashi wani yana gani lokacin da yake biyan bukatar shi, kai ba ma sai wani yana gani ba, ya zamanto al-auraka wani ya gani, wannan haramun ne. Daga ina zuwa ina ne al-aura? Tambayar da zamu yi namiji daga cibiyar shi, an san cibiya, zuwa gwiwar shi, zuwa gwiwa, to wannan wajen haramun ne wani ya gani wanda ba wale ba, ba matarka ba ko wanda hannunka ta mallaka. To ina ayan ba da yawa biyo ta kawo, ayan ba da yawa biyo ta kawo. Ka gani ashe ko balle zan kai, ina daga cikin malamai abinda suke haramta balo shine buɗe al-aura da ake. Zaka gani ka zo kan titi kana kwallo, amma kuma ni daga jiran wani, wani wandan ma bakin jinya. Balo ba a hana ta ba, balo abu ne wanda yake mubah, amma kuma yana da wasu sharuɗa. Idan ya zamanto babu caca a ciki, shari'a ta yarda motsa jiki ne, bari motsa jiki, ana so mutum musulmi ya zamanto yana motsa jikin shi. Idan ya zamanto ba caca, sannan ya zamanto babu tozartar da lokacinka, kada ya zamanto kai kawai rayuwarka kullum balo kullum balo kullum balo, ga addini karatu yana jiran. Ya zamanto kuma baka tozartar da lokutan sallah, gasar ita balo sai daidai lokacin da rana ta wani take da yi. A rinka cewa haredi shi can masallatai ya hana kira gaji ana tsoron sai an ware garin duhu bari yanzu zamfara ana ta yi ana da yi. To ya zamanto wannan ana kana gani in kai kwace ne sauran minti goma a kiran sallah tsira, ka zo ka zamanar da su ka nuna wasu nasiha, kai ka gyara kaza kai ka gyara kaza. In kuma ba ku da mantar kuna ji an ware kiran sallah mun je shi kenan ta tsaya, ci gaba da ita a wannan lokaci kuma haram. Sannan kuma ya zamanto babu buɗe al'aura shine mahallin shari'a da mutum. Kada ya zamanto ana buɗe al'aura, cinyar ka ta zamanto are. Idan ma ka sa dogon wando su gantama ka zo da shi kana bala, ko kuma mene, ko kuma ka samu wani turwakar can ne wanda zai rike maka cinyar ka, shi dai mene, ba a so ya zamanto ka huntar da al'auranka wani ya gani. Kuma kowanne da zaka sa kada ya zamanto ka sa wando wanda yake kolan wanda zai kolan jikinka. Ka gani duka wannan abubuwa ya kamata ya zamanto an kiyaye su, ba haramta ba wando, amma da dokokin musulunci ya kamata mutum ya zamanto ya kiyaye. Ni so sai ka je kai ta balanka, wannan sport ce motsa jiki ne da wasu abubuwa wanda suka yi kama da haka. La kulli hal dai abin da zamu gani a nan shine game da abin da ya shafi liye al-aura, abu ne wanda yake wato wajibi mutum ya sitirce, kuma idan yana biyan bukata ya je biyan bukatar shi, kada a same shi shi da wani sirrin da kallon juna, a'a kowa ya je ya boye ya biya bukatar shi shi kadai salim alam, sannan kada a same shi suna kira. Duka daga zan mu dauka daga karshen wannan hadisi, duk da mun gani cewa hadisi ne wanda yake da wato abin da ya shafi rauni, Allah subhanahu wataala ya mana tawfiqi. sai hadisi na gaba ma da yake cewa an abi qatada radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yaqulu wa la yatamassah min al-khala' bi yaminihi wa la yatanaffas fil inai muttafaqun alaihi wal lafz li muslim. To wannan hadisi riwaya daga Abi Qatada, yarda Allah ta tabbata a gare shi. Abi Qatada yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yaqul, kada a samu ɗayan ya kama gaban shi da hannun shi na dama a lokacin da yazo yana musayi. Ka zo zaka yi bawani, zaka yi musayi, ka kama gabanka da hannunka na dama, manzo Allah ya ce a'a, kada a samu ɗayan ku yi haka. Yace wala yatamassah min al-khala' bi yaminihi, haka kada a same ka ka shahe wato bayan gari da kai, ko ka wanke bayan gari da hannunka na dama. Yace wala yatanaffas fil inai, haka kada a same ka ka yi lumwashi a cikin wato agushi, a cikin kwano, a cikin abin shan ruwa. Wannan hadisi ya zo ne ya gani mana wasu ladabba. Mahallin shahir babban ladabi shi ne ladabi daga cikin ladabba na wajen biyan bukata. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ya zamanto la yumsikanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi, kada a samu ɗayan ku ya kama gaban shi da hannun shi na dama wa huwa yaqulu a lokacin yana musayi. Ka zo da kai musayi ka kama gabanka da hannunka na dama, kuma manzo Allah ya hana, shari'a musulunci ta hana. Da me zaka kama gabanka shine da hannunka na ne na hagu, wannan shi. Sannan kuma yana daga cikin malamai abinda suka ce irin girmama hannun dama, saboda shi hannun dama ana yin amfani da shi da wurare wanda suke abubuwa na tsabta, abubuwa na alkhairi. Kai hannun dama da shi kake cin mene? Abinci. Yanzu ka zo hannun da kake cin abinci kuma ka rinka kai kanka wajen kazanta, kuzari kazanta ne kake fitarwa, to kuma ka sa hannunka nan na dama, ai kaga bai dace ba. To nan kuma mafhumul muhalafa, malamai suka ce idan ba kuzari ba kake, ya halatta kana iya taba gabanka da hannunka na dama, amma shi ma ka nisanta, duk da ya halatta. Hanyar da ya zo shi ne lokacin da kake yin bawwani, kada ka kama gabanka da hannunka na dama. Shi yasa manzo Allah ya ce wa huwa yaqulu alhali, kana yin bawwani. Yace wala yatamassah min al-khala' bi yamini, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ka wanke bayan gari ko ka shafe bayan gari da hannunka na ne, da hannunka na dama. Idan ka zo ka biya bukatar ka, zaka wanke da ni, zaka wanke da hannun hagu, zaka dauki hannun dama ka ringa bine, ka ringa zuburuwa hannun hagu, sai kai to sai ka wanke. Amma ya zama to ka sa hannun dama ka ce ka wanke da shi, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. Idan ka gani ladabi ne na wajen wanke da yin bawwanin da wankewa duka, me ake so? Ka nisanci hannun dama ka ringa yi da hannun hagu. Abu na uku manzo Allah ya ce wala yatanaffas fil inai, kada ka yi lumwashi a cikin ruwa, a cikin matsayi, lokacin da ka zo kana shan ruwa. Idan ka ɗauko ruwa za ka sha, ka kafa abin sha kana sha, kada ka yi lumwashi. An fahimta? Yara a kula da kyau, surtu yara, ka yi samun yaro yana shan ruwa kwat-kwat, yana ta lumwasawa, yana ta yi, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. Sannan yana daga cikin hikima game da abin da ya sha ya hana, la'alla zaka zama to ka ɗauko ruwan kana sha, kai lumwashi a ciki, a hancinka da guntuwan majina ta zuba ciki, to kaga ai an samu matsala. Yanzu in rage ya kai wani ya zo zai sha, kaga ya sha ne, ya sha ruwan majinarka, kuma kai ma ko kuma wata cuta, duk da in ka sha lumwashi, me da wanda kake yana dawowa ne da wasu godar da wasu abubuwa, inda ko wata cuta tana iya ta shiga, ka kuma ka bata ruwa. To shi yasa shari'ar musulunci yana daga cikin ladabi na karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi shan ruwa ma. su ake din kai tanfusi uku in ka sha ka sauke ka dan lumfasa a kote ba cikin ruwan ba ka kara ka sabu haka ka kara kai guda uku ma wani mu ka ruwa ka ga mutum ya dauki ruwa ba rashi ma in yana jin shi ruwa kwat 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 duka ya yi to wani in cikin fiyawa da ne ko bidiyo to shi kuma idan kai lumfashi baya dawo bace to sai ka dauki ladadin karantarwar shari'a ta shan ruwan ba ana so ka tafi da shi kai tsaye a'a ka numa sau wannan kai ma yana taimaka maka a gangan jikinka a tafiyar shan ruwan da kake ka sha ka sha ka sha ka sha ai eske mutum zai iya zauwa lokacin da kake jan ruwa kana sha ai lumfashinka ba kai kana dan stobe in ka dan tsaya kuma dai ka miro to lokacin da zaka miro in koda gudan na koda fiyawa ta ni kana iya ka dan gusa shi daga kotan fast inka in ka miro sai ka kara sha ka dawo ka kara sha kina wannan shine karantarwar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutun yayi shan ruwa wato tare da lumfashi wato kamar guda uku shi yake taimaka ma wato tumbunka da kuma jikinka gangan jikinka da zaman to tayi wato abin da ya shafi ta sha ta shirwa ta hudan mana kuma karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala kulli hal wannan hadisi dai zan mu gani abu na farko yana mana hani akan mutun ya lokacin da yazo yana yin musayi ya kama gaban shi da hannun shi na wanne hannun shi na dama yanayin abin da zai yi shine ya kama hannun gaban shi da hannun shi na hagu na'am ba hagu ne ba akwai wani shi ko da abu ya wuce kana wani komi wai in mutun ya kasance shi goshi ba hagu ne ba hagu shi komin shi da hannun shi na hagu yake to wannan abu ne wanda yake da hadari abu ne wanda yake da hadari kada ka bari ka sa ma kanka cewa kai goshi wani zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wani abu zai ci abinci ne dan bambanta ba sai ya taba da hannun hagu manzo Allah ya ce mishi yayi da dama ya ce ai ba zai iya manzo Allah ya ce to ba ka iya to ka gani ai abu ne wanda yake da mu shi karantarwar musulunci duk wani abu na alkhairi da dama mun ga hadisi a baya ya rujibu at-tayammum fi tanaqulihi wa tarattulihi wa qubulihi wa fi sha'ani kulli ko yaro ka gani a gida yana daukan abu da hannun hagu ringa mino shi ringa tsawatar mishi ya dawo hannun dama cewa wani goshe ne bai iya abu dole sai da hannun hagu sa ma kai ne koya ma kanka dauka da hannun dama sai ka koya ai hagu imma ya nene akai ka koma goshe koya ma kanka ne duk lokacin da kake yin abu kake daukowa da abu ne kana daukowa yau da gobe yau da gobe yau da gobe akai haka sai kai a dace ka sa amma da zaka koba kace daga yau zan koma bilan me da kai na kawai durwace ne to shikenan kuma da ikon Allah kuma Allah zai taimaka maka amma in kace a ba ka iya ba to wannan abu ne wanda sai Allah ya nuna cewa ba ka iya ba ba kaga abu ne ba akwai matsala na'am to wannan kuma in ya kasance hannun ne bai da kamar misali za a samu wanda bai da hannun dama ko saboda wani abu an cire hannu ko kuma haka Allah subhanahu wataala ya halicce shi kidan kaga wannan dole ne zai amfani ne da hannun shi na hagu ko kuma bai da hannun hagu saboda wani accident ko rayuwa ko kuma haka Allah ya halicce shi kidan kaga hannun ta dama ita zai yi kokari ya yi aiki da abin da zai iya ya gwargwado da hannun dama wannan kuma haka Allah subhanahu wataala ya jarabce shi ko kuma haka Allah subhanahu wataala ya halicce shi kina hani na biyu a wannan hadisi shine hani ko wajen wanke bayan gari idan kai ko bawali shine kada ka wanke da hannunka na dama kinan ka sa hannu ka sa hannun abun sannan kuma hani na uku shine kada ya zama to kai lumfashi a cikin wato makayi wanda zaka sha wato abin sha حديث نجا ومعنى يكتوى عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بظاهر أو قول أو أن نستنجي أو أن نستنجي باليمنى أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيل أو قضم رواه مسلم. وأنا حديثي رواية لسلمان سلمان الفارس يرد أن لا تتبدع عدليش قال إيدي جوا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائر أو بول يتي مزام الله صلى الله عليه وسلم يا أنيم دنب مبسكنتي الكبلة لو كتن زمي باين غري كوكم زمي مساعد على فهمنا maza Allah ya hana ka fuskanci al-qibla lokacin da zaka yi bayan gari ko lokacin da zaka yi musayi aw an nastanji bil yamin yace ko kuma mai zaman to mai wanke bayan gari ko gwagwani da hannunmu na dama maza Allah ya hana yace aw an nastanji bi aqallin thalathati ahjar ko kuma ya zaman to mun goge bayan garinmu da muka yi ko bawwale a ƙasa da wato duwa su guda uku yace aw an nastanji bi rajin aw qas ko kuma mun goge bayan garin da wato abin da ya shafi kashin mushaje kashi na dabbobi ko kuma da kashi wannan duka hadisi ne yazo daga baiti annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi wannan hadisi shi ma wasu lalubba ne wanda suke da alaka da wato abin da ya shafi biyan bukata da kuma hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi akan musu abubuwa hanyar na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Salman al-Faris yace manzon Allah ya hane mu da mu fuskanci al-qibla bi ghaidin aw bawlin mu fuskanci al-qibla lokacin da zan yi gutsari ko lokacin da zan yi bayan gari al-qibla mun ina ce ana gabas to lokacin da zaka yi bayan gari ka je tushi kar ka kalli gabas haka lokacin da zaka yi gutsari cikin dushi ne ko a waje ne kada ka yi ne kada ka kalli gabas saboda gabas muke ci al-qibla ci al-qibla mun kuma ka'aba ci saboda darajarta Ka'aba darajar al-qibla musulmai ka gani a ta wajen bayan gari da bawani aka ce kada ka yi kada ka fuskance su lokacin da zaka yi wani yana iya cewa ai distance in ta mu diya ce to wannan shari'ar musulunci distance in diya ce ai kuma kai kake sanna daga nan to ka gani ai da sai a ce ka je Makka da kai sai wannan shari'ar musulunci haka wato ta karantar da mu har bayani zai zo game da hatta baka baya wato shari'ar musulunci hadisi na gaba zai mana bayani yace aw an nastanjiya bil yamin ko kuma mu yi al-istinja shine ka wanke bayan gari da kai da mine da hannunka na dama mun gani shi yanzu an baya an hana sai dai kai da ni da hannun hagu yace aw an nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjar ko kuma mu yi al-istijmar shi al-istinja larabci dan haka akwai wanke bayan gari da zaka yi da ruwa da kuma gogewa da zaka yi da dutse suna ci kowanne daban-daban idan aka ce al-istinja ana nufi ka wanke da ruwa idan aka ce al-istijmar ana nufi shi ne ka dauki dutse ka goge shari'ar musulunci ta ba da dama dalili cewa babu ruwa ka dauki dutse ka yi mine ka goge bayan gari da kai ko kuma wutsari ne gari babu ruwa to sai ka dauki dutse ka goge shi to amma shari'a sai ta baka dan cewa dutse nawa zaka yi shine dutse guda daga uku abin da yayi sama shi ma wuce misali ka goge da dutse uku bai gogu ba sai ka ƙara biyu ya zama to nawa biyar idan bai yi sai ka ƙara nawa biyu ya zama to nawa bakwai to anan manzo Allah sai Salman al-Faris yace manzo Allah ya hana da a goge ƙasa da ni dutse mu a fahimta to anan kai ne ka zo waje babu dutse da kai ka samu dutse daya ya zaka to anan malamai suka ce sai ka zamanto kai in dutsen babban babban kamar yana da fas an fahimta kenan sai ka juya in ka goge da wannan fas din sai ka juya wata fas ka goge ka juya wata fas ka goge kenan an Allah kai so nan kai so uku kenan an samu su kuma nan ba sai dutse ba yanzu zamani ya dau misali zaka iya mudaguro irin kasashen turawa malam Muhammad kaje kai iskala a yankon da kaje a cikin dushin su babu ruwa sai mutuwa kada ka ce a mu ma gargajiyan ta miki sai dutse idan yi kare abinda kai iske sai kai mai dai mutuwa idan yi ka dauko shi shi ma ka dauko guda nawa guda uku kai ka dabbaka sunnan da mutuwa ko takarda amma akwai wasu abubuwan da kuma ba a wai goge wato bawwale ko bayan gari da su shi ne yake au an nastanjiya bi rajiin au qaza ko kuma mu zaman to mun yi al-istijmar mun goge bayan garin mu bi rajiin shi ne da kashin kushashi kashin dabba mai kowato ko kuma au azam ko kashi kashi baka dauke ba kashi kai ne cikin daji ka zo kai bayan gari kana da dukkan da baka samu kara da wani dutse da wani minin da ya ka dauko kashi to baka goge ba da shi haka kuma kashin dabba ai wata dabba in dai kashi kamar irin misali shanu ko jaki ai in ya bushe ne ki tauri dan aka ce yake da shi yake ta hanje ka da dutse to baka zo baka dauko shi kuma ka goge da shi shari'ar musulunci ta hana sannan kuma halin wannan yana daga cikin abin da yasa aka hana shine kashi na dabbobin abinci ne na dabbobin aljanna kashin dabbobi abinci ne na dabbobin suwa aljanna haka kashi shi wannan da muke yadda shi kuma naman su amma suwa daga cikin su mummune Allah subhanahu wata'ala yake meto musu naman cikakke duk dabbar da aka yanka ta da sunan Allah aka yanka ta musulmai suka yanka ta to kashin nan Allah yake meto ma aljannu ya meto musu naman su zama to sun dauka su ci an fahimta to kenan kai ka zo nama aljin ka zo ka goge da ci da shi malam Muhammad to kaga ni ai baka lalata masa abinci haka kuma wancan abincin dabbobin su ne baka sa musu bane baka musara musu bane to wannan yana daga cikin abubuwan da yasa wato aka hana kuma wani abu ne wanda yake deja da ci ne baka dauko shi baka ce da shi zakka zama to kai ka samtata wannan hadisi ne na Salman yana nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani mu fuskanci al-qibla lokacin da zamu biya buƙatar mu bayan gari ne ko bawwali haka kuma da mu wanke bayan gari da hannun dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana haka ya hana da mu goge bayan gari ko bawwali da ƙasa da duwatsu guda uku haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani kada mutum ya goge wato bawwale shi ko bayan gari da kashi ko kuma abin da ya shafi abincin kashi ko kuma abin da ya shafi kashi na dabbobi hadisi na gaba yana da alaka da wannan malai ce wani sab'ati min hadisi Abi Ayyub لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولا يشرق او غلب قال صلى الله عليه وسلم ابي ايوب يجي cewa kada ku fuskanci al-qibla wala tastadbiruha haka da kada ku bana baya ku juya kenan bayan ku ita ce al-qibla bigha'itin wala bawlin lokacin da zaka yi fitsari ko lokacin da zaka yi kashi idan zaka yi kashi ba zaka fuskanci al-qibla ba haka kuma ba zaka bata baya ba kinan baka kalli ba ina da ina yamma da gabas sai ya ce walakin sharri ina ce sharri الشرق ناتي الشرق 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 غرب شمال جنوب تو ناتي الشرق مقدار رانا ناتي الشرق غبس غربها يما ادتي تو aka ce kada ka fuskanci al-qibla kuma kada ka bata baya sai aka ce walakin shariqu aw garib kace ku kalli gabas ko kuma ku kalli yamma wa zai mana bayani nan shimali junubi arewa shimali guzumina junub to kuma nan aka ce kada ka fuskanci al-qibla kuma kada ka bata baya lokacin da kake yin bawwali ko kana yin gashi sai aka ce ka kalli gabas ko ka kalli yamma ba sai ga na da cinna kusan ka Allah kina manda mu yanzu kana Ka'aba ai wannan ci karo wa ke tabo ko rectangle to in kana ina ne in kana bangaren ta na kana kallon ta misali gabas ga ta na a gabacin ka ai a garin Makka misali wani zaka gani ita Ka'aba bari mu dawo kan misali nesa wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake gani ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana ina yana Madina to Madina daga ina in Makka take ah yamma Muhammad ka da yana kai karam bani Madina tana ina tana nan arewacin ko tana arewacin Makka an fahimta daga Madina in zaka kalli zaka yi sallah gusum kake karo na ke kallo ana sallah na ajiba to suna kallon nan sai aka ce kada ku kalli al-qibla kuma kada ku bata baya sai aka ce ku yi mi ku kalli gabas ko ku kalli yamma an fahimta to wannan shine hadisin dan kaka ji ka gamu da wannan hadisin a wani waje kace a wannan hadisin ya ci karo ya ne za a ce kada a fuskanci al-qibla kuma a ce a kalli gabas ko kalli yamma kenan wannan da farko da mutanen Madina to yanzu mu wanda muke kuma al-qiblan mu gabas ce kenan mi zan mu fahimta kan mu kalli gabas kan mu kalli yamma kenan mu yi gusum ko arewa da fata an fahimta shi ka'ide kada ka kalli al-qibla lokacin da kake yin gashi ko kana yin misali haka kuma kada ka bata baya sai dai ka kalli gusum ko arewa shi yasa ana ko gini zaka yi yanzu amma tushi lokacin da za a ma basic din nan kace kada ka kalli gabas malamai suka ce wannan yana da alaka da shin sai a cikin daji ko kuma har a cikin gidaje ma bai ka dacewa ka kalli al-qibla jamhurin malamai suka sai kan cewa gaba ɗaya ne sawamu a cikin gida kake ko kuma a cikin daji kada ka kalli al-qibla kuma kada ka bada baya wasu daga cikin malamai suka ce a'a wannan yana magana ne lokacin da kake daji saboda wata rana akwai Abdullahi dan Umar ke da Allah da tafada a gare shi yake cewa ya hau soro gidan yar uwarshi Hafsa matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsinkaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dushi yace da ya tsinkaye shi yana fuskantar wato Sham yana ya ba ma al-qibla baya to suka ce to tunda manzo Allah yayi haka kenan ya halatta in a cikin bandaki ne kana iya kai haka malamai suka ce a wannan ba dalili bane wanda za a kawo gunshi a kai shi saboda aikin manzon Allah akwai lokacin da zai iya zamantawa aikin shi shine ya takaita ne da shi kadai khas akwai wani lokaci kuma wanda tana yawa ko akan mantuwa kuma tana yiwa ko kuma a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan da yayi aikin shi ne malamai suka ce kuma amma mu faɗi mana yi shi kuma faɗa da aikin idan ta zo ana gabatar da faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda aiki ihtimalat yana iya hawa shi kuma in ya zamanto a bayanin shari'a duk lokacin da ihtimali ya zo kawo hujja da wannan abun kai tsaye ba zai zama to ba in ba da dalili ba wanda yake karfafe sai sama ji yau malamai suka ce cewa kan hatta a cikin magewayu bai dacewa ka fuskanci al-qibla ko kuma ka bata baya lokacin da zaka yi bawali ko zaka yi tsaye ko zaka yi bayan kai ina abin da zaka yi shine zamanto ka fuskanci umma musulmi ko kuma arewa a irin wuraren mu wannan wanda abi ayyub wanda ya rawaito mana wannan hadisi yake cewa faqadinna shama cikin hadisi yace sai suka tafi sham wani lokaci sai suka samu magewayin sham an gina su ne wato suna fuskantar wato abin da ya shafi al-qibla bayan da zasu sai su samu ne su dan tsugunna amma yanzu suka tsugunna in sai su karkace dan kar su kan fuskanci al-qibla direct sai su dan karkace kuma su in suka wuto su yi da istighfar saboda kaga nan hani ne yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani kada mu fuskanci al-qibla lokacin da zamu biya bukata da bawani ne ko kuma bayan gari ne kuma kada mu bata baya sai ne mu kalli bangare na wato gambu musun ko kuma arewa irin wannan wato wurare na mu da fatan an fahimta ina wannan hadisi dai yana mana bayani akan hukuncin mutum ya fuskanci al-qibla lokacin da yake biyan bukata ta fitsari ko kuma bayan gari hadisi na gaba daga Aisha idan Allah ta tabbata a gare ta take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qala dalle maikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man atalla dha'ita falyastatir dukkan mutumin da yaji zai biya bukatar shi to ya boye ya zaman to ya sitir ta kai shi kada ka ji zaka biya bukatar ka zaka yi bayan gari ko kashi ko mutane suna kallon ka a so ake ka sitirci yasa a gari nan duk magewa yake da in kuma ba gari ba ne daji ne ka tsaye can nesa inda ba a ganin ka ka je ka sitirce ka boye ko ka koma wani bayan ince ko kuma wani abu wannan hadisi dai dalili ne akan mutum ya zama to ya sitirce daga idanuwan mutane yayin da ya kasance zai biya bukatar shi sawabin san kai mutayi ko bawo ko bayan gari duka ana so ka sitirce a bayan gari abin ya yi karfafa babu mutunci a cewa na hantsin kaye ka kana yin kashi kaga ai babu mutunci abu ne wanda ke da kunya abu ne wanda ke da kai yana da cikin da dukkan da ya kamata mutum ya yi ya boye ya sitirce ka je ka biya bukata ka babu wanda ya san abin da ka kasance wato ka aikata idan wannan hadisi shi ma yana nuna mana daga cikin ladabba na abin da ya shafi biyan bukata shine wajibcin mutum ya sitirta wato kanshi wa anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana idha kharaja min al-ghaid qala ghufranaka akhrajahu al-khamsa wa sahahu abu hatim wa al-hakim haka riwaya daga Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta take cewa kana idha kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dalla annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam idza kana idza kharaja min al-ghaid ya kasance idan ya huto daga bayan gari ko ya huto daga magewaya qan sai manzon Allah yace ghufranaka ayya ubangiji ina neman wato gafaraka saboda ka shiga magewaya Allah ya taimaka ka hutar da abin dattin da ke cikin ka ka huto kana hutawa abinda zaka wara ka godewa Allah subhanahu wataala ka nemi Allah ya gafarta ma wasu malamai suka ce a ka shiga magewaya ka dau wani lokaci wanda baka ambaci ba sunan Allah saboda a magewaya kana biyan bukata ka ai ba amine ba ambata Allah subhanahu wataala to lokacin da ka huto shine kake neman gafara Allah subhanahu wataala ya gafarta maka a wannan yantar balhin da baka ambace shi to ina ga wanda zai wuni bai ambaci ba Allah subhanahu wataala wallahi akwai hadari akwai hadari zaka ga mutun ya wuni bai ambaci ba sunan Allah subhanahu wataala sai dai ku wanda Allah ya taimaka wanda idan ya zo yayi sallah yana tsayaye ambatan Allah yayi azkar wani daga istighfarin sallah bai kara istighfari koi da yawa ko ba ni da kai mu bincika kan kowa ya san kanshi kowa ya san kanshi wannan astaghfirullah atubu ilai astaghfirullah atubu ilai astaghfirullah atubu ilai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a zama yana yin su 70 ko a wuni yana yin su 70 wani lokaci so 1 kai kuma su 15 ne kullun kake in kai Allah subhanahu wataala ya gafarta mana shi yasa idan ka huta wannan ita ce addu'a hutawa da gari daga mabushi daga magewaya mun gani a baya cewa idan zaka shiga ban daki me zaka ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is kace da sunan Allah ya Allah ina roƙonka ka kare ni daga sharrin dukkan wani aljani namiji da mace gaba daya to yanzu da kawo kuma ga adda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi ne zaka ce ni zaka ce ghufranaka ya Allah ina roƙonka ka gafarta mini da wannan shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya da tazo zaka ce alhamdulillahi alladhi azhaba anni al'aza wa afani ina godewa Allah subhanahu wataala da ya tahiyar mun da wannan datti kuma ya bani lafiya wannan riwaya bata inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ta zaman to yana tabbaci ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zaka ce ni ghufranaka ya Allah subhanahu wataala ka gafarta mini sauran lokaci hadisi na gaba an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وعلق الروثة وقال هذا ركس أخرجه البخاري زال أحمد والدار قطني ائتريني بغيرها وتوانا حديثي رواية لك عبد الله بن مسعود يتعدى تتبتع لشيخ سوى manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yaje zai biya bukatun shi sai yace ma Abdullahi dan Mas'ud ya zo mishi wato da abin da ya shafi duwatsu guda uku Abdullahi dan Mas'ud sai ya tafi ya nemo duwatsu guda uku bai samu waje dutsi biyu sai ya zo da kuma kashin wato jakki a wata ruwaya ya zo cewa kashin jakki ya ambata kenan dutsi guda biyu da mine da kashin dabbobi kashin jakki ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya amshi wannan du'a sun ya jefa wannan kashin yace inna hariks yace wannan ai najasa ne kina wannan yana nuna mana mini ai mun gani a baya cewa idan zaka goge zaka yi al-istijmar ana so kai da ni du'a su guda nawa guda uku idan baka samu ba uku idan uku ba su ishe ka zaka ƙara nawa biyu su zamanto biyar idan da su wannan baka ƙara har sai zamanto ya wadatar da kai amma idan baka samu ba uku to idan ka samu daya to kai kokari dayan wannan ya zama to ka iso uku da shi shine ka jishu ya shige gege ne shi ya zama to ya ma uku kamar yadda muka gani a hadisin da ya gabata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hali bi aqalli min salati kasa da uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ana idan guda uku shine karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma shi kuma datti kashin dabbobi kashin dabbobi muka ce ba a yi da shi ba a yi istijmar da shi ba ka je ba kai bayan gari ko kai bawwali ka dauki kashin dabba ka ce da shi zaka goyi a wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan da aka kawo shi ya mayar da shi ya jefa shi yace wannan ai najasa ne a wata ruwaya yace ikini bi gairi ka zo mini da wani shi kenan cikon nan ne cikon nan uku hadisi na gaba riwaya daga Abi Huraira yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an yustanja bi azan aw rawth wa qala innahuma la yutahhiran rawahu Daraqutni wa sahaha manzo sallallahu alaihi wasallama yayi hali da ayi al-istijma da kashi kamar yadda muka gani a baya baka dauko ba kashi kai bawwali kace da shi zakka boyi ko kuma kai kashi kace da kashi zakka boyi haka kuma da kashin dabbobi shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani ya azaman to anyi wato al-istijmar da su ga baki ɗayan su kenan duka wannan hadisan bada yana kawo mana sunya hakan idan duk ba wanda suke idan ka zo biyan bukatar ka kai ne kana iya samun kanka inda babu ruwa to ga shari'a ta kawo maka dama ka dauki duwatsun kada ya yi kasa da uku idan baka samu ba uku ne daya to ɗayan nan kai kokari da shi kai su uku ko kuma muka ce kai ne kaje inda babu duwatsun sai ni sai mun shawar wannan lotis ko kuma wani abu makamancin haka, kenan da shi sai ka iya kana iya kai amfani da takarda, kana iya kai amfani da makamancin wannan, amma da kashi da kuma wannan kashin dabbobi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, kuma abincin aljannu kashi mummunai daga cikinsu, dabbobinsu kuma kashin dabbobin musulmi shi ne abincin dabbobin aljannu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ambata mana. Hadisi na gaba mana yake cewa na Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sauran lokaci ko mun tsaya ne in so sai mun tsaya saboda hadisin nan yana da bayani kan abin da ya shafi tsaftata daga yin musali kada ya taba ka, saboda yana daga cikin ababen da ake yi ma mutane azaba shi ne lokacin wanda bai sarkaka daga abin da ya shafi musali. Allah subhanahu wataala ya lata da mu nan za mu dakata wannan kafadi dai, Allah ba mu dada gaba daya kuskure, Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kasa mutum ya iya daukan ta? Ha? Zire in kasa kuma ka kasa ba ta daukuwa. Zire in wata dutse-dutse ne.
بارد جدا والله الله الحمد لله الحمد لله من يؤذن